Muna binciken iyayen da su ba su kula da yaransu musamman aikin da na yi shi ne binciken yayin da mutane sun kira idan mutum ya ji labari ko kuwa ya gani cewa akwai yaran da ba a kula da su ba ko wani dai da yana cin zarafin yaya.
Kallabinmu ta wannan makon ƴan uwa na mata, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi. Shirin da ke aka fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma, kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdul. Loto loto, ƙungiyoyin kwadago sukan shiga yajin aiki da nufin neman hukumomi su biya musu waɗansu buƙatu da suka jima suna nema. Na baya-bayan nan shine yajin aikin da manyan ƙungiyoyin kwadago a Najeriya suka kira da nufin neman ƙarin albashi da kuma rage kuɗin wuta bisa la'akari da tsadar rayuwa da ake fuskanta a ƙasar. Za mu ji yadda yajin aikin ke shafar mata a cikin gida. Za mu kuma haska fitila kan shan miyagun ƙwayoyi da mata suka shiga a arewacin Najeriya. A yau, kallabinmu ta mako wata mace ce da ta shafa sama da shekaru 23 tana aikin da ya gidinci kula da lafiyar al'umma a nan Amurka. Za mu ji kowace ce da kuma yadda tsarin gudanar da aikin ya bambanta da yadda ake yi a ƙasashenmu na nahiyar Afirka. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. Yajin aikin gama gari da kungiyar kwadago ta kira a Najeriya da ya yi sanadin katsa wutar lantarki da dakatar da harkokin sufuri da dai sauran ayyuka da ma'aikata ke gudanarwa da nufin neman ƙarin albashi yana ci gaba da jan hankalin al'umma a ciki da wajen ƙasar. A hirarta da murya Amurka, barista Amina Umar ta bayyana yadda irin wannan yajin aikin zai iya yin tasiri ga mata.
Hausa suke cewa in ana jiki a gidan sukari ya ce in gani a ƙasa. To mu abin da muke so da za mu da ƙungiyar kwadago za ta ci mu kuma ta aiki da shawaranmu. Mu dai mu ji yau an ce ƙungiyar kwadago ta tafi yajin aiki a kan gwamnati ta sa dokar ta ɓaci ko kuma a ce misali ma'aikatan Kano yau misali mu ji an ce sun tafi yajin aiki akan sai an gyara. Misali asibitin Murtala inda mata suke haihuwa suke mutuwa. Mu ga ƙungiyar kwadago ta tafi yajin aiki akan a gyara kotuna. Ya zamana cewa kowace uwar gida da iyali za ta iya shiga ta kai korafinta a warware mata shi a cikin abin da bai wuce kwana ɗaya biyu ba. Mu ga cewa ƙungiyar kwadago yau sun tafi yajin aiki sun ce lallai sai gwamnati ta samu da ruwan sha. Mu ga yau a ce gwamnati kungiyar kwadago sun tafi yajin aiki akan cewa tsadar abincin nan da ake fama da shi. Sun tafi yajin aiki sun ce sai gwamnati ta yi mai yiwa, saboda ba na son ne magana a matsayina na lauya, amma wannan ƴanci ne na ƴan ƙasa da yake cikin kundin tsarin mulki cewa haƙƙin kowace gwamnati ce sai ta samar da abubuwan jin daɗin rayuwa ga ƴan ƙasarta, sai ta samun musu da tsaro da kare mutuncinsu. To mu a matsayinmu na matan gida, in dai ana so a yi mu gane, to a fito a tafi yajin aiki akan waɗannan abubuwa. Ga ƴaƴan mu can a gidan yari, ga ƴaƴan mu nan sun zama ƴan daba, ko a kashe su ko su kashe. Ga ba mu da tsaro mu mata, in muka fita akwai guraren da ba za mu iya shiga ba. Yau a rayuwar nan mace ba za ta iya dafa abincin da iyalanta za su ci su ƙoshi su ji daɗi su gane cewa su ƴan wata ƙasa ce mai arziki. To mu gaskiya akan irin wannan muke so mu ga ƙungiyar kwadago ta tafi yajin aiki, kuma in ta tafi ɗin ko ƙaƙa mu ga canji a cikin gidanmu, mu gani a ƙasa, shi ne kaɗai za mu iya ganewa.
Bari kuma mu koma kan batun shan miyagun kwayoyi da rahotannin ke nuni da cewa yana ƙara ta'azzara tsakanin al'umma a arewacin Najeriya da ya shafi matan aure da ƴan mata. Domin nazarin wannan lamari, shirin kallabi ya karɓi baƙuncin Dr. Zara Yusuf, ƴar fafatika a Damaturu, jihar Yobe, da kuma Aisha Muhammad Yaka sai shugabar kungiyar da ke kula da tarbiyyar tadda matasa a jihar Kano waɗanda suka fara da bayyana munin lamari
ita dai harkar shaye-shayen nan sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda tun ana yin ta kaman wasa yanzu gaskiya ya zama sai dai addu'a abin ya shige misali yanda kuke tunani idan za a ce yau da ana tunanin maza ne suke yi yanzu kuma mata ne suke yi akwai matsala kenan tunda ita mace ai uwa ce kuma ita ce mai bada tarbiya ya za a yi wanda yake bada tarbiya yanzu kuma ya gurbata tarbiya ta ina za a samu al'umman da ake nema da ake cewa yara manyan gobe ta ina za a same su mun bar su a baya saboda haka harkar shaye-shayen nan yana neman ya zama mana masifa ko kuma ya ma zama mana masifa kuma idan ba mu tashi tsaye a kan shi ba wallahi za a taɓa a haifar ƴaƴa marasa ido saboda ke kina gyara a nan kina tukka a nan ana warware miki a can gurin duk yayin da aka ce mata aure a ce ke kike shaye-shaye to akwai matsala me yasa kike shaye-shaye ba za mu san kuma dalili ba sai an bincika saboda idan na fara bayani sai in kai miki dare ma ina miki bayani a gurin a nan gurin saboda sai ki mamaki ta ina ma kike samun kayan shaye-shaye wato ba ta fita mata kulle ce amma sai ki ji kawaye an kawo miki talla ko a gidan biki wani sai zaga an dan makale shi a jaka in an ga ke irin ɗan group ce kina yi sai a miki sallama da shi mata aure in kika tambaye ta me yasa take shaye-shaye su ce miki tana sha ne saboda ta cire bakin ciki da yake damun ta wannan irin bakin ciki wannan bakin ciki ne da zai damu mace da ake ta kasa addu'a akwai abin da yafi karfin Allah babu shi to amma sai kika wai a ce in take ce miki ma wani wallahi wasu ma iyayen su suke siyarwa a cikin gidajen su suka koyi sha idan wanda zaka zauna da su kai kesi saka da su ka kawo korafi tunda harka ce ta tarbiya ta yaya za a shawo hankalin wanda yake ciki sai ji yake ce wata in ta fara baki labari za ta ce kake bari ma mahaifiyar ta ji mahaifiyar ce ma mai siyarwa
akwai waɗanda ke cewa talauci ya sake sa mata shiga wannan harka gadan-gadan kina ganin da gaskiya anan
su dai da suka ce talauci amma ni ban ga mai hada talauci da sai da abin da zai zama maka illa a rayuwarka ba abin da zai kashe ka abin da zai canja maka rayuwa ko ka zama mahaukaci ka zama baka da amfani a duniya shi talauci da ake magana ai babu na kasashe aka ce sai ka sashe idan har zaka yi sana'a ban yi tsaman wannan ce sana'a da zata sa wai ka yi wani arziki ba kawai dai ra'ayi ne da suka sa kansu a ciki idan sun yi shaye-shayen suna mantawa da bakin ciki suna ganin sun tafi wata duniya daban in suka tashi suka bude idan su za su tashi wai kamar irin fresh sun manta duk wani bakin ciki da yake damun su shine kawai dalilin da yasa suke wannan abu su kuma masu siyarwa suna ganin hanya ce kamar da yake magana wata kika samu shine suke amfani da shi in na ga miki irin kudi roban maganin da ake ce ni ne ke da suna abin da suke shaye-shaye ko kwanaki an samu wasu rububi na magunguna ba dai rike sunan su ba irin wai kowace roba ɗaya 7,000
a wannan yanayi na rashin kuɗi
wallahi wai 7,000 kuma mata ne suke sha dan wanda ma ya kamun da evidence da komai cewa yayi ai wata yadu ma ya raka domin ya tabbata cewa yes matan ne suke sha mata ga su nan a gurin suna layi-layi suna siya
doctor zara bari zo gare ki kina da kungiya da ke kula da mata da yara kuma kin fito daga shiyar da za a ce tsaro ya kawo muku damuwa na sosai har kuke da matsugunai ko na matsugunai na yan gudun hijira da yawa yaya kike samun labarin amfani da kwayoyi ko da likita ya bada izini ko kuma waɗanda ke fita su saya don su sauya yanayin halayensu
kamar yadda kike magana zan ɗora ne daga inda ita malama Aisha ta yi magana da dai muna gani muna ji ana cewa a Kano mata suna shaye-shaye so hakan nan muna gani muna ji auto wannan wani irin abu ne so zuwan wannan gudun hijira da kuma insurgency na Boko Haram da suka haɗu mutane sun zo sun gaggawaye da mutanen ƙauye da mutanen ƴan birni sun haɗu so wannan ya sa akwai wasu ƴaƴan da suka taso ba su da wanda yake musu yawa ba wanda yake tsawatar musu da duk abin da suke yi kuma ya zamanto ana samun group na mutane so waɗannan an ce za a sa su a fannin wannan rashin tsaro nan ne ya jawo su amma ya zo ya zamanto abin ya zama fitina kamar yadda ta faɗa sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda mata ne waɗanda suke ba su da matsalan komai mazajen su ma masu kuɗi ne mata ne waɗanda irin su anti masu zama a gidan nan wanda ba su ma zuwa ko ina
ba aiki
ba aikin komai suna da click nasu wanda suna yin wannan abun kamar can ne na network ne na mata wanda duk ko'ina suke sun ga kansu sun sani. So akwai ranar da muna tafiya a cikin mota mun zo irin roundabout na cikin gari haka. Kawai sai muna tafiya da wani colleague na zamu je irin kin san allurar dabbobi muna yi da sassafe ne because ni likitan dabba ce to da yawanci zamu yi abubuwan treatment na dabba da safe haka. Muna tafiya sai muka ga an jefar da goran magani hakan nan. Sai colleague ina da shi kin ga abin da aka jefar nan nace yace to wallahi kwaya ne wannan ne syrup ne. Muna sai muka yi roshin muna wuce sai muka ga mata ne wanda mun sani kuma mun san su ko mutane wanda ana ganin su kamar kanilallu mutane mata ne wanda suna da ƴaƴan su wanda ana ganin kamar su
ana ganin su da kima a cikin al'umma
kuma an ga sun fito ne daga gida mai tarbiyya. So gaskiya wannan abin kamar yanda aka faɗa wa sai a ce wai mata suna sha saboda wasu manta damuwar su. So zan fito daga fanni na wajen abubuwa na cin zarafi tunda kungiyana yana dama yana da wanda wannan dama. So abin da yake kawo yawanci ake cewa mata tunani yake sa su suke shaye-shaye kwaci ko ba ƙarya bane. Akwai waɗanda damuwa kin san al'umman mu na arewa mun tashi da wani tarbiyya na cewa ba a yadda mace ta fidda muryan ta faɗi matsalolin ta ba. So dole sai dai ta tauna shi ita kadai ta cinye shi a zuciyarta ko kuwa ta yi hakuri ta zauna da halin da take ciki. So wannan ya sa yanzu da yake mutane kansu ya waye sai aka samu bata gari a cikin mu waɗanda suke amfani da wannan damar mace za ta zo kamar ta yadda dake za ta zo ta ga miki matsalanta ga abin da yake damunta kuma miji yana kokari ya ci zarafin ta ba tare da ta je ta faɗa ba za ki ki zauna saboda ƴaƴanki da sauransu za a kawo mata wasu dalilai wanda zai sa ta dole ta zauna gidan aure. To the only abin da za ta yi option din shine ta samu irin waɗannan mutanen za su ba ta option. To tun daga shi nan ke baki da yanda zaki wayan din kika sha wannan abubuwan zaki daina tunanin zai dauke miki tunani. So kin ga wannan shine wannan hujja wanda a guri na shi ma ba hujja bane amma wannan shine za a ce contributing factor kamar shine abin da ya jawo
mata suke ba wai talauci din da ake cewa
ba ai talauci ba zai iya mata yan wannan magani
yana daga aika ta ce wajen bibi da kai da
mutum da yake bin dukkan wannan magani zai je ya yi shi ba magani da shi to wanda ma suke da koshi ne ma ba su da ma matsalan komai na harkar tattalin arziki sai suka fi amma ya zama su samu.
So kamar yadda kuka ji a gabatarwa yau kallabin mu ta mako wata mace ce da ta shafe sama da shekaru 20 tana aikin kula da jin dadi da walwala al'umma musamman tsakanin iyali kuma shugabar wata kungiyar wanzar da zaman lafiya ta mata da ake kira Nigerian Women Against Violence da ke aiki a ciki da wajen Nigeria. Waka aka ce a bakin da ita tafi dadi ga kallabin mu ta mako.
Sunana Helen Bako ni Batangaliya ce daga kauye da ake kira Bangaje. Na girma a wannan wuri na je makaranta da farko dai na je da British Maiduguri da na gama na zo na yi koyarwa da local government a lokacin ana kira Tangale local government na shekara biyu. Daga wurin na tafi seminary a Jos na yi shekaru uku na samu diploma a wajen. Da na gama seminary Jos na koma na yi koyarwa a Kufai kusan shekara biyu. Daga Kufai kuma wata Kufai a Biliri kenan na yi koyarwa a Bible College a wurin. To daga wurin na nemi zuwa makaranta a nan a America na zo na karasa degree course ina a Columbia Bible College a South Carolina kenan. To da na gama degree course na Columbia Bible College na zo na samu cin gaba da makaranta a Portland, Oregon inda na zo na yi master's program ina a counseling. Actually na yi majors guda biyu ɗaya counseling ɗaya kuma intercultural studies. To yayin da na gama makaranta a Portland na zo na samu kamin da in gama an tura ni internship a nan California. Na zo na yi watanni guda tara ina internship wato makarantar ta cinye ni ya kamata in zo in yi aiki a nan a California. Na yi aiki da wani kungiya wato kungiyar da ana kira social services. To da na gama watanni tara ɗin nan sai na tarar da California wuri ne wanda kaman a gida nake yanayin weather din su. Da na tsara da wurin zama a California ya dace mini, to na yi zama na ci gaba da zama a nan California har lokacin da zo na samu aiki da local government, wato kaman county na Los Angeles kenan. To na samu aiki tunda training ina a makaranta, kamar yadda na faɗa na yi counseling ne, na zo na samu aikin social worker. To na yi aiki da gwamnatin Los Angeles County.
Na shekaru Los Angeles.
Los Angeles. Na zo na yi kusan shekaru 23 na aiki a wurin, kamin na zo na yi retiring kenan. Daga aiki da Los Angeles.
To wannan irin aikin da kuke yi da ya jibinci kula da jin daɗin mutanen nan, ainihin menene kuke yi?
To aikin da musamman fannin da na zo na aiki Los Angeles, wato social services, muna binciken wanda iyayen da su ba su kula da yaransu, kuma wayanda suna jin cin zarafin yaya. To aiki musamman aikin da na yi shine binciken yayin da mutane sun kira, you know, kaman anan akwai doka, idan mutum ya ji labari ko ko ya gani cewa akwai yaran da ba a kula da su ba, akwai yaran da kuma iyaye ko ba iyaye kawai ba, ko sun ji ko dangi ko wani dai da yana cin zarafin yara, sukan kira. Muna da hotline, wato musamman telefon da aka kafa domin kowane mutum, ko kai waye ne, ba lalle ka kira sunan ka ba, za ka iya kira ka bada report cewa a gida kaza an lura, ko iyaye gashi ana ma yara a duka wanda bai kamata ba, gashi an ba kula da yara, ko kuwa iyaye sun bar yara a gida ba wanda yana kula da su. To idan an samu irin wannan kira, akan aike mu, wato mu social workers wanda suke bincike, investigators kenan. To shekaru na 23 din nan na yi aikin investigation. To yayin da an aike mu gidan, za mu je mu duba, mu yi magana da yara. Wani lokaci mukan tafi makaranta maimakon zuwa gida, idan mutane sun ba mu labarin cewa ga makarantar da yara ke zuwa. To a wurin za mu je mu yi bincike a wurin a makaranta, mu tambayi yara abin da ke faruwa a gida. So abin da ni kan yi in na yi interview yara, in ji menene ainihin abin da ke faruwa a gida. Idan mun tarar da gaske ne abin da aka kira an gaya mana cewa ana cin zarafin yara, ana dukan yara wanda bai kamata ba, kuma ko kuwa ba a kula da yara, ko kuwa wani ya yi lalata da yarinya ko da yaro a gida. To in mun bincika wannan, lokacin da zan je bincike, ni kan tafi da 'yan sanda, domin kin san iyaye ba su kan ji daɗi kaman ko wani yana nan zanne a gidan shi kawai, ka ga mutum ya zo ya buga kofa an ce maka an zo bincike cewa an ji labari ka yi ci zarafin yaro, ko kuwa ka duki yaro, ko kuwa an yi abusing yaro, an yi lalata da yaro. Yawancin lokaci iyaye sukan yi fushi, har ma idan ba mai da hankali ba. Cikin aiki da muke yi akwai social workers, ma'aikatan da suka aka ji musu rauni, wayansu ma har akan kashe su. Shi ya sa mukan tafi da 'yan sanda lokacin da mun je bincike, domin 'yan sanda suna nan su yi kokari idan akwai wani abin da zai faru a wannan lokacin. Bayan da na gama bincike, idan na tarar cewa lallai abin da aka rahoton da muka ji gaskiya ne, to mukan yi magana da iyaye. Idan iyaye sun zo sun gaya mana ga dalilin da ya sa, kamar misali a ce an kira ni an ce an ci zarafin wata yarinya, ko kuwa an yi lalata da ita a gida, in na tarar yarinyar ta gaya mini haka da gaskiya ka yi, an mutumin da yana cikin gida mutum kaman a ce wani dangi ne ba iyayen ba so muka yi magana da iyayen mu ga musu wannan kace su iyaye ba su sani ba abin da ke faruwa don yara ba su iya fadi yawancin lokacin in ka ga mutum ya lalata da yaro akan sukan ga ma yara kar ku fada ga abin da zai faru da iyayen ku to a wannan lokaci idan mun nayi bayana ma iyaye ga shi fa ga abin da yara suka yar ku ta ga mu idan su masu ganewa ne sun zo sun tarar lalle abin da ya faru da yara yar su you know gaskiya ba daidai ba to a wannan lokaci tunda akwai yan sanda idan mutum yana nan akan kama mutum ya kai su kurkuku idan iyaye sun supporting wato sun goyi bayan abin da yar su ta faɗa to abin da mukan yi ba za mu dauki yaran daga gidan ba mukan bar su a wurin iyaye mukan yi kokari mu taimaki iyaye a kai yaro asibiti a gwada ta kuma taimaki yarinyan da ne counseling
da shawarwari
kai ta wurin da za a ba ta shawarwari kuma a taimaki iyaye domin wannan idan iyaye sun tarar cewa ga abin da ya faru da yan su kun lokaci yakan dame su sosai so mukan taimaki iyayen to wani abin da nukan yi shine dole in rubuta rahoto wanda zan kai kai ma alkali a kotu domin in kama kaman wannan mutum da ya yi lalata da yarinya akan kai su kurkuku ne to dole rubuta rahoto ku faɗa ma alkali ga abin da ya faru gashi you know dalilin da ya sa muka shiga wannan gida domin ba mu da iko mu shiga cikin gida in ba dai mun ji labari akwai in ba dai mun samu labari ba to a wurin ne su alkali su ne za su dauki magana su ci gaba da magana
akwai lokutan da kukan sami rahotanni irin haka in kuka bincika ku ga ba gaskiya ba ne
sosai ma akwai lokacin da aka kira ne wai wata mace ta dukiyarta yarinyar da ta je makaranta wato wata matasa ne
kankararrun nan
exactly ta je ta faɗa makaranta cewa ai mamanta ta yi mata duka tana jin tsoron komawa gida shikenan sai aka kira ne na je makaranta na je na ma yarinyar magana ta ji a mai wai haka ya faru shikenan na tafi gida don in je in samu maman in yi mata magana abin da na tara shine yarinyar nan ta saci su gold din mamanta na kusan 3,000 ta je ta yi ko yaya ta yi ne so dole mamanta ji haushin mana maman ta buge ta to kuma inda maman ta buge ta ba ta bar wani mark a jikinta ba
ba wani tabo ba ta kuma ta cinye
ba samu iya ba ta samu tabo ba kuma wannan kin ganin shi yasa yawancin mutane suka yi tunani cewa mu social workers muna hana iyaye horon yara a'a ba haka bane mu mukan so iyaye su yi horo akan ka'ida